Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an muni lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 20 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kanin labaran duniya.
Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka yayi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. Ita kuwa mai magana da yawun shugaban ƴan adawa a kasar Rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoran su Alexander Lavani. Haka za ku ji cewar ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargi da hannu a wata badakala da masu shigar da kara suka ce yunkuri ne na fitarwa shugaban addinin Iraki dalolin Amurka zuwa Iran.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin za ku ji yadda aka samu rabuwar kawuna tsakanin ƴan majalisun Najeriya akan rancen dala biliyan 5.3 da Najeriya take so ta karbo daga kasar China.
Idan Najeriya ta kasa cika sharuɗa, China za ta shigo ta karbi wannan hanyar dogon ba wai ya zama mallakanta ba, a za ta karba ta sarrafa shi, ita za ta rika karban kuɗin tana ajiyewa har gaban shi kuɗinta, in ta gama kuɗinta sai ta maida wa Najeriya.
Za kuma ajiye yadda aka kama wasu matasa uku a jihar Katsina bisa zargin yi wa wata 'yar shekaru 13 fyaɗe tare da kashe ta.
Sun tsare ta lokacin da sauran 'yan uwansu suka bi kai ta amfani da ita ɗaya bayan ɗaya. A ƙarshe suka bar wa shi Aliyu Mika tana ihu shi ya biya shi a ya cika mata bakinta da shi saboda ta daina wannan ihu.
To za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tusile za ta gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin. Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka kana shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yayi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. Cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Laraba, Ramaphosa ya yi kira ga sojojin da suka yi bore a kasar ta Mali da ke yammacin Afirka da su saki shugaba Ibrahim Boubacar Keita, Prime Minister Boboy Sisi da sauran manyan shugabannin gwamnatin kasar a lokacin da yake jawabinsa na yin murabus. Keita, wanda aka tsare shi a wani sansani da ke kusa da Bamako, babban birnin kasar, ya sanar da rushe majalisar kasar da gwamnatin Prime Minister Boboy. Har zuwa ranar Laraba, jami'an sojoji da suke kiran kansu kwamitin ceto al'umma na ci gaba da rike Keita. A halin da ake ciki, sojojin sun ce suna kokarin ganin an gudanar da zabe. Kungiyar kasashen ta Afirka AU ta dakatar da kasar Mali daga cikin kungiyar har sai an maido da doka da oda tare da sakin manyan jami'an gwamnati. Mai magana da yawun shugaban ƴan adawa a kasar Rasha ta tabbatar da cewar an kwantar da jagoran su Alexei Navalny a wani asibitin Siberia bayan da aka saka masa guba, kuma a halin yanzu baya cikin hayyacinsa. Kira Yamash ta rubuta a shafin ta na yanar gizo cewar Navalny mai shekaru 44 da haihuwa ya fara rashin lafiya ne bayan da yanke jiki ya fadi yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa Moscow daga Tomsk da ke birnin Siberia a jirgin sama. A cewarta, ba tare da bata lokaci ba, jirgin ya zai saukan gaggawa a Omsk, aka garzaya da shi asibiti, aka saka masa na'urar taimakawa numfashi. Kamfanin dillancin labarin TASS a Rasha ya ruwaito shugaban asibitin yana cewa Navalny yana cikin mawuyacin hali. Shi dai Navalny mai yawan sukar gwamnatin Vladimir Putin ne, wanda an sha kama shi ana rufe shi saboda zanga-zangar adawa da gwamnatin da yake shiryawa. Ya kuma kafa wata gidauniya da ba ruwanta da rabi wacce ta dukufa wajen fallasa ayyukan cin hanci da rashawa da ke faruwa tsakanin jami'an gwamnatin kasar ta Rasha. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargin su da hannu a wata badakala da masu shigar da kara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin Iran dalolin Amurka zuwa Iran. ana tuhumar Muzammil Zaid ba amurki mazaunin Qom a Iran da Asim Naqib shi ma ba amurki mazaunin Houston da kuma wani dan kasar Pakistan Ali Chawla shi ma mazaunin Qom da ke ta wata dokar kasa da kasa da za ta shafi tattalin arziki a ranar Laraba ma'aikatar shari'a ta ce waɗanda ake tuhumar suna da alaka mai karfi da dakarun juyin juya halin kasar ta Iran ma'aikatar shari'a ta yi zargin cewar Zaidi da Chawi da wasu mambobin wata kungiya da ake kira Islamic Pulse suna karɓar umarni daga shugaban addini Ayatollah Khomeini na karɓar wasu kuɗaɗen haraji da suka shafi addini a madadinsa don su aika masa zuwa ƙasar Yemen.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda zai sake dawowa da ƙarshen labarin duniyar a nan gaba kaɗan. Kafin nan bari mu fara daga Abuja, inda aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan majalisun tarayyar Najeriya akan rancen dala biliyan 5.3 sakamakon fargaba akan wasu sharuɗoɗi. Wasu 'yan majalisun dattawa sun bayyana cewa suna ƙoƙarin daƙile yunkurin saka Najeriya cikin tarkon China wajen rancen kuɗi, yayin da wasu 'yan majalisun suka yi watsi da wannan dalilin nasu. Ga Halima Abdulrauf da ƙarin bayani daga Abuja.
Batun karɓo rancen dala biliyan 5.3 domin shimfiɗa layin dogo daga birnin Badin zuwa jihar Kano na ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin 'yan majalisun tarayyar Najeriya, inda wasu ke ganin akwai sharuɗoɗin da ba su amince da su ba, kuma wasu ke ganin ba su da masaniya akan sharuɗoɗin da ake bayyana fargaba a kai. Ga ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yemen Sudeba, Honorable Yunusa Abubakar Ahmad, da bayani.
Yadda ake sa wannan clause ɗin, yanzu misali Najeriya ta karɓi bashi ta yi railway tsakanin Abuja. Ga terms ɗin ga yadda za a biya. Idan Najeriya ta kasa cika sharuɗa, China za ta shigo ta karɓi wannan hanyar dogon ba wai ya zama mallakanta ba. Za ta karɓa ta sarrafa shi. Ita za ta rika karɓan kuɗin tana ajiyewa har da fanshi kuɗinta. In ta gama kuɗinta sai ta maida wa Najeriya. Lokacin da aka zo karɓan nan, kada Najeriya a ce a cikin ƙasanta ne, ba za ta bar China ta mallaki abin a ƙasanta da sauran akwai doka na ƙasa. To shi ne Najeriya a wannan lokacin da saba kuma aka ce za a enforce wannan dokai. To Najeriya ta yadda ƴancinta na cewa kasar ta ce ba za a zo kasar ta a kwace mata ba.
A nasa bangare, Sanator Ayo Adishe ya ce duk da cewa Najeriya na buƙatar rancen domin gudanar da muhimman ayyuka, ɗan majalisun tarayya za su tabbatar da cewa kasar ta samu sharuɗan da suka dace da ba za su zame mata matsaloli ba a nan gaba, lakari da nauyin da ya rataya a wuyansu na kare ƙasa, kuma za su yi duk mai yiwuwa a duk lokacin tattaunawa kan samun rancen gudanar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga ƙasar China. Yana mai cewa ba za su bari ƙasar ta shiga cikin tarko ba.
On the one side, we need money to develop our infrastructure. On the other side, the National Assembly has responsibility to ensure that we do not enter into negotiations that would actually put this country in the so-called Chinese debt trap.
A ranar Litinin da ta gabata ne, ministan sufurin Najeriya Rotimi Amici ya bayyana a gaban kwamitin majalisar wakilan ƙasar akan yarjejeniyoyi da bin ka'idoji domin kare rancen dala biliyan 5.3 da gwamnati ke nema daga kasar China. Rotimi Amici dai ya bayyana cewa 'yan majalisun tarayya na siyasantar da batun rancen, inda ya buƙaci 'yan majalisun su daina bincike domin hakan na iya sa kasar China ta ki bawa gwamnati rancen da take nema. Wannan ba shine karan farko da Najeriya ke neman rance daga kasar China ba, tun farkon shekarar 2020 ko a watan Yuni ma sai da majalisar dattawa ta amince da karɓo rancen dala biliyan 5.513 daga kasar China. Sharadin da ya saka in kasar cikin fargabar yiwuwar kasar China ta mallaki Najeriya idan ba ta samu nasarar biyan rancen da za ta karbo ba a lokacin da ya kamata shine Najeriya za ta saryantar da duk wata kima da mutuncin da take da su a matsayin ta na ƴantattiyar ƙasa. Sai dai Honorable Yunusa Abubakar yayi ƙarin bayani da haka.
Wannan an saka shi ba zai yiwu ba, sai in dama Najeriya tana da niyyar cinye wa China kuɗinta ba za ta biya ta ba. Idan ko developmental ne ba corruption za a yi, babu yadda za a ji tsoron wannan lamarin.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Halima Abdulrauf, yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi bakoncin Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadimi, inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar White House ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito, tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Iraki. wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce saboda muhimmatu wajen ganin an samu bunƙasar tattalin arziki da walwala wacce za ta kauce wa tsoma bakin wasu kasashen waje a harkokin cikin gida na kasar Iraki. Kyautata dangantaka tsakanin makota wani bangare ne mai muhimmanci a wannan tattaunawar da za a yi. Amurka na da sojoji kusan 5,000 da suke jibge a Iraki don yaki da ta'addanci da bada horaswa ga sojojin na kasar. Kasuwar hannayen jari a yankin Asiya ta fadi a yau Alhamis, sanadiyar shiga yanayi na damuwa da babban bankin Amurka ya yi kwana guda yayin da yake kokarin farfadowa daga tasirin annobar coronavirus. A Japan, kasuwar hannayen jarin Nikkei ta fadi da kashi 1 cif, kana S&P ASX ta yi kasa da maki 0.7. A Koriya ta Kudu kuwa kasuwar Kospi ta fadi da kashi 3.6, kana TSEC ta Taiwan ta yi kasa da kashi 3.2. A can Hong Kong kuwa kasuwar hannayen jarin ta Hang Seng ta ci kasuwa ne da faduwar kashi 1.8 cikin 100, yayin da Comsec na Shanghai ta yi kasa da kashi 1.3, ita kuma Sensex ta Mumbai ta fadi da kashi 1. Wata takarda da ta nuna abubuwan da aka tattauna a taron da babban bankin Amurka ya yi a watan da ya gabata wacce aka fitar a jiya Laraba ta nuna mambobin banki da dama suna cewa annobar COVID-19 za ta ci gaba da yin tasiri akan harkokin tattalin arziki, ayyukan yi da hauhawan farashin kayayyaki har nan zuwa wani lokaci. Hakan kuma na iya zama barazana ga daukacin tattalin arziki har nan da zuwa wani matsakaicin lokaci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Katsina, inda rundunar ɗan sanda a jihar ta kama wasu matasa su uku a garin Dan Musa bisa zargin yi wa wata 'yar shekaru 13 fyaɗe tare da kuma kashe ta. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya aiko mana da cikakken labarin.
Su da waɗannan yara ne kanana, shekarunsu na haihuwa yana tsakanin 13 ne ya zuwa 16. Dubuta cika masu ne sa'adda suka yi wa wata yarinya 'yar shekara 13 fyaɗe. Na zanta da kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina Superintendent Gambo Isa don jin cikakken bayani.
DPO na Dan Musa ya bada rahoton cewa an kama wasu yara su uku da Mubarak Lawan da Anas Ibrahim da Aliyu Mika da dukansu suna cikin garin Dan Musa.
A waɗannan matasa lokacin da suke gona suna noma su uku sun ga wasu yara 'yan mata waɗanda suka ce sun kai kimanin mutum 7 waɗanda suke zargin su da cewa sun yi musu satar da neman tsami. Daga cikinsu wasu yaran sun same su da wannan neman tsami, inda wasu suka ruga da gudu. To ita wannan yarinya wacce take wa fyaɗe Safiya Basiru ta shekara 13 wacce take zaune a ƙauyen Dutsen Daɗi sun tsare ta lokacin da sauran 'yan uwanta suka gudu kai ta amfani da ita ɗaya bayan ɗaya. A ƙarshe suka bar washe Aliyu Mika tana ihu shi ya biya shi a ya cika mata bakinta da shi saboda ta daina wannan ihu. To daga bisani iyayenta suka neme ta tunda waɗancan sun ruga da gudu sun san abin da ya faru an riƙe ta a cikin gona. Babanta ya je kuma ya tare waɗannan yara inda aka kai su gidan mai gari. Daga nan ne aka yi wa ɗan sanda rahoto aka fara bincike aka samu ta faɗa cikin wannan kogi ruwa ya turo ta bakin gaba. An ɗauke ta an kai ta asibiti na Dan Musa inda likitoci suka tabbatar da cewa ta mutu.
Sanci Abdulfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma ga wannan somin taɓin.
Matsalan tsaro na ɗaya daga cikin abun da yake ci mana tuwa ƙuriya. A kwanan nan akwai mutane da suka fito sukan kwace kayan mutane a in ba su bayar ba suna ma iya kashe mutuwa
ba sukan shiga gidanka ko kana nan ko baka nan za su iya aiwatar da abun da suka ga dama. Muna fuskantar ƙalubalen tsaro.
Wannan matsalar yanzu haka ma ta sa jama'a a wasu anguwanni ɗaukar matakai na kare kai inda jama'a kan fito suna sintiri cikin dare. Kamar yadda wannan magidanci a Yola Fada jihar Adamawa ya tabbatar.
Kamar mu anguwan yanzu nan mun ɗau mataki ba ga 'yan banga kowa zai da kwana kafin da Bature ke ce red alert. Daga mun ji hurawar wisu ko wani ihu daga wani gida an kawo musu hari to za mu fito kanmu da kwakwar tamu mai maganin abu. Allah sa mu kama ɗaya daga cikin wannan miyagun za su gane kuskurensu.
Matsalar shigar gidajen mutane da ake yawan yi ɗan tsakanin nan gaskiya ta ta'azzara kuma muna ganin kamar ba wani abu ne ke ƙara jaza irin wannan masifin da bala'o'i illa iyakacin talauci da yawan mutane katutu yanzu ya kasance mu a Nigeria ba wai talaucin kadai bane yake damun mu, akwai abin da ake cewa food insecurity, wato rashin abinci.
Sai a biyo mu cikin shirin mu na dare domin jin cikakken rahoton akan tsaro. To kuna sauraron labarin ne akan mita 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki.
Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tusile da dauke da shirin. Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata, mun tattauna batun matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza, inda Dr. Asma'u Abba Garko ta asibitin Malam Aminu Kano ta bayyana mana rabe-raben matsalolin da suka shafi kwakwalwa. A wannan shirin, kamar yadda muka yi alkawari, mun tattauna da wani bawan Allah wanda yake dauke da irin wannan matsalar, inda na tambaye shi yadda ya gane matsalar tashi.
Sunana Sule Audrey. To daga mukula na tashi wani kauye da na tashi daga wurin kakana. Sannan na zo na tashi na fita yawon bariki aiki da branchi. To da na fita mutane da yawa da dama dai muka dan zo na da su na yi aiki a karkashin su.
Kaman ya ya fara maka kuma yaushe ne? Kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne?
To yanzu ina ga fasawa ya kai shekara goma. A ce wannan lokacin kuma sai na fara jin shi da su da ko yara ne da muka zo na da su a cikin da su muna aiki tare da su. Sai ya zo ya ce to da na duka na shafi aiki da branchi. To da na fita mutane da yawa da dama dai muka san zai daga na yi aiki a ƙarƙashin su.
Gaya min tarihin rashin lafiyar naka, kaman ya ya fara maka kuma yaushe ne? Kaman shekara nawa ko wata nawa ko yaushe ne?
To yanzu shekara dai ya kai shekara dai. Ina jin zuciyana ina kama zuciyar shi ina ambace shi. To shine abun kuma sai ina jin wani iri-iri ne, bana jin daɗin shi.
Ka taɓa zuwa asibiti?
Ya rike ni da tafiya ga zona da rikewa. To sai na rasa yanda zan yi da kaina. To wani lokaci kuma sai yanzu zan samu kaina in tafi, wani lokaci kuma muna da yawa ba zan samu zama a cikin mutane sosai ba, sai dai kamar na cire kaina waje. Amma in dai cewar ya kasance ni kaɗai ne a wurin zan iya zona, in na zona kuma duk da haka sai in na ga kamar mutane suna zuwa kuma sai ga abin zai sa ni kawai sai zuciya na ta ambace ni in tashi in shiga ciki. To kin gani kenan yanda abin yake.
To ka taɓa zuwa asibiti game da rashin lafiyan?
Na'am.
Ka taɓa zuwa asibiti ganin likita?
Na taɓa zuwa a Maiduguri. Da na je a Maiduguri na je ganin likita a Maiduguri, shine suka tambaya na ina shan hayaki ne, nake musu eh na taɓa shan hayaki amma na bari. Sannan suka zo suka ce min to kwata na zo na daina shi. To kin ji haɗo mu da doctor kenan.
Na ce
doctor bai taɓa gaya
wani hayaki ne, wani hayaki kenan kake nufi? Menene hayakin da kake faɗa?
A'a, kamar shan hayaki haka, kamar sigari haka ne.
Sigari ba wasu ba wasu kwayoyi ba?
A'a, ba wasu kwayoyi ba ne, taba ne haka.
To sai likita ya ce maka me ya same ka? Sai likitan ya ce menene ya dame ka?
Shi ya zo ya tambaya na ina shan hayaki ne, nace masa ina shan hayaki. To daga nan kuma sai ya zo ya ce min in dakata, nace to na dakata. To amma duk da haka yana bani magani. To kuma shi bai taba gaya min cewar ga yanayin yadda matsalan ka yake ciki ba amma dai kawai da sai ya ce min da in da ka tashi ne da ka taka wani bari to yanzu ba wani abin da ba wani abin da nake yi da batun hayaki dai in ba dai wanda zan ci zan zuba akan garwashi ba to amma yanayin zuciya na din kam ni a yanayin zuciya na din ba ta wannan ne take damuna ba don saboda na san cewa kamani ne aka yi ta cikin zuciya na din kamani aka yi
kama ka kaman yaya
ba ka ba aban ba kamar tankuni aka yi min haka tankun da aka yi min din kuma kamar iri dai a cikin abun sha dai kawai da haka dai
iri
haka dai nake tunani eh a cikin abun sha dai haka aman ba haka ba yawa aman ba haka ba ba wai cewar wani abu ba mayu dai sun kama ni dai a zuciyan kuma bayan haka kuma a cikin abun sha ma an sake kama ni to duk da haka a cikin wannan abun ma ni ban tsoke ta wani abu ba a lokacin sai yanzu dai lokacin da na ga na dade yanzu haka abin take kurkura damuna ne zan zauna zan yi tafiya zan tsaya zan yi tafiya sai kiga abin ya take dawo ni baya in dai kuma gaba zan yi sai ya dawo ni baya in dai kuma baya zan yi sai ya tura ni gaba sai wani lokaci in tsaya kawai a wuri ɗaya cikin dare yanda lamarin abin yake kenan
to kaman kana dan shekara nawa ka fara jin hakan
eh to lokacin gaskiya lokacin bayan ina da dan wayo na ne fa bayan ina ce miki daga farkon abun zuwa yanzu shekara kusan 10 dai yanzu haka amma bai kai 10 ba zai kadan ne ya rage ta ji kenan daga faruwan abun daga lokacin da abun ya faru zuwa yanzu to kin ji kenan da abun yake to amma kin san cewa akan haka din ya kasance kuma dalilin wayansu da muka zauna tare da su to amma kin san dai bangaren da a ce wai gashi abun da muka yi da wani sirri to sai yanzu ya kasance kamar maganar da muka yi da kai da kamar maganar da muka yi da shi kuma to sai ya kasance kuma da muka yi da shi kuma sai abun yanzu ya bayyana amma duk da haka wannan abun a ba cikin dubu dai ba zan iya ce gashi ko dalilin wannan maganar da muka yi din aka yi min haka ko ba dalilin haka ba zan iya ce gashi ba amma ni a tunani na dai ina gani kama ni ne aka yi samu ne aka yi da sabida dalilin haka din yanda magana yake kenan
to kaman alamun wa'anne irin ciwuka kake ji a jikinka akwai wasu ciwuka ne banda yanayin da kake shiga na damuwa din akwai ciwo ne a jikinka
a'a wani ciwo dai a jikina haka dai bana jin shi sai dai in ji zafi sai dai in ji nan zuciyan ne kawai bangaren zuciyan wani lokaci ciwon kai to ciwon kai din zai dame ni amma ciwon kai din wani lokaci zai dame ni in ta nemi magani amma ina wani lokaci zai warke haka wani lokacin na samu magani na wasa mishi kuma duk da haka ba zai warke ba sai zuwa wani lokaci kuma a to amma duk da haka wayannan din kuma ban ce mishi wani babban cuta bane kam amma daga wannan sai zuciya na ne kawai inda nake ji yana damuna wani lokaci kuma in ji jiki na amince yake to kin gani
to kana wani sana'a na karfi
na karfi
da zai dauke maka cewa maka
sana'a na karfi a'a sana'a na karfi dai bana yin shi tunda wannan abun ya faru mu abun mai karfi dai ai ban san abin da na yin shi nan mai karfi bane wallahi to amma tun daga nan shikenan ban yi abu mai karfi ba
Allah ya baka lafiya. To kamar yadda Dr. Asma'u ta yi mana bayani a makon da ya gabata.
Na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunatar da mu shine kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shine a turanci ake ce mishi post traumatic stress disorder. Yawanci maza su suke fita. Saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne idan wani hatsari ne ya faru su za su gani su wannan PTSD din da na faɗa post traumatic stress disorder ya wuce abubuwan da ka gani ne na zahiri abu na tashin hankali to su maza kin ga su ne za su je yaƙi su suke zuwa yaƙi su ne sojoji a misali ko ba sojoji ba su suke zuwa yaƙi su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su sun riga sun faru sun ma wuce amma kuma za su yi ta dawowa mutum shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan rikitar tashi shi ma wannan yana da nasaba sosai yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu
idan aka hadu da matsaloli irin wannan a fara kai mutum asibiti don yin gwaje-gwaje kafin a san wane irin matsalar ce da mutum. To da haka muka kawo karshen wannan shiri, muna fata an amfana. A kasance da mu mako na gaba. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin akan faifai, ni ce Aisha Tisle, ku kasance cikin koshin lafiya.
Da Aisha Tisle, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Yace wani hanan ga Allah baiwa ne. Don haka juyin mulkin da sojoji suka yi wa shugaban kasar Mali Ibrahim Boubacar Keita, Allah ya sa shine mafi alheri gare shi da kuma al'ummar kasar Mali baki daya. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa ya kamata sojoji a kasar Mali su sani cewa yanzu an daina yin juyin mulki a kasashen duniya, don haka akwai buƙatar su gaggauta mayar da mulki a hannun gwamnatin farar hula da al'umma suka zaɓa a kasar ta Mali. Sako daga Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Ita kuma Nasiba Rilwana Ibrahim London Wuba cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA Hausa, muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da cewa a kafa wata doka wadda za ta hukunta iyayen da suke cin zarafin ƴaƴansu ta fuskoki daban-daban, kama daga fyaɗe, duka, daure su a cirakin dabbobi da sauransu, domin a hankali lamarin na ƙara yaduwa a arewacin Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba mai cewa hakika mu talakawan tarayyar Najeriya muna ji a jikinmu game da rufe iyakokin kasar mu da ke cika shekara ɗaya da rufewa. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya hanzarta sake bude mana waɗannan iyakokin, in dai akan mu talakawan wannan kasar yake yi wa wannan shugabancin. Sako daga Ilyas Usman Taka Lafiya, ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasar reshen jihar Kebbi. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tai salam VOA Hausa. Tabbas ko shakka babu, ci gaba da kokawar da shugabannin kungiyar mu yatta Allah ta kautar hori a kananan hukumomin sassan jihar mu ta Plateau ke yi, wallahi abin dubawa ne kwarai da gaske. Ganin yadda muke fuskantar kalubale ta rashin tsaro a sassan jihar mu ta Plateau, muna fatan kafafen yada labarai za su gaggauta yada korafe-korafen da ƴan uwa mu Fulani makiyaya ke fama da su a jihar mu ta Plateau da ma duniya baki daya. Amin sama ama. Sako daga Ibrahim Musa Wada Barkilla da jihar Plateau a Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe wadda ta fito daga baban Damamman Banda da Magaram. Yace dan Allah ku bani dama in nuna wa duniya bakin cikin abin da ya faru a kasar Mali na juyin mulkin da sojojin kasar suka yi wa shugaba Ibrahim Boubacar Keita. Hakika sun maida kasa baya, muna Allah wadai da wannan juyin mulkin.
Bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban kungiyar kasashen tarayyar Afirka tana shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa yayi Allah wadai da sauyin gwamnatin Mali da aka yi ba bisa ka'ida ba. Sai mai magana da yawun shugaban ƴan adawa a kasar Rasha ta tabbatar da cewa an kwantar da jagoran nasu Alexei Navalny a wani asibitin Siberia bayan da aka saka masa guba, kuma halin yanzu baya cikin hayyacinsa. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta tuhumi wasu mutane uku waɗanda ake zargi da hannu a wata badakala da masu shigar da ƙara suka ce yunkuri ne na fitarwa da shugaban addinin Iran dalolin Amurka zuwa Iran. A yau Alhamis ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai karɓi bakuncin Prime Minister Iraki Mustafa Al-Kadimi, inda za su yi wata tattaunawa wacce fadar White House ta ce za ta mai da hankali ne kan samar da daidaito, tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Iraki.
To masu sauraro, da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu ka a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tsaya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta hada mana shirin. ni Madina Dahir Mishan nake cewa mu tara a shirinmu na dare.